الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الحمد لله الكريم المنان، الحمد لله الملك الجبار، الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الذي له كل الخلائق تصمد صلواته وسلامه على المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sa muka kasance rayayyu a wannan yini na Laraba, wanda yake yau nawa ga watan Ramadan ne yau? Na dauka 20 ne yayi. Dan ina jin wasu yau 20 suka yi. 22 ko? To. Yau 22 ga watan Ramadan, hijiran fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina a shekara 1447, wanda yake daidai da yau 10/11, yau 11 ga lissafin Maris, a kalandar masu albashi shekara ta 2026. Kuma Allah ya yarda za mu daura akan yadda muka tsaya jiya a cikin karatunmu na tadabburin ma'anonin ayoyin Al-Qur'ani a wannan sura mai tarin albarka, suratul Ali Imran. Ta yadda a jiya in za mu iya tunawa, mun tsaya ne akan fuskanto Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya yi da bayani, bayan ya kare jingine maganan mutanen tsiya wanda suke kafircewa annabawa. Allah ya buga musu misali da cewa idan har za su yi mamakin halittar Isa Almasihu dan Maryam, suna ce masa dan Allah, to inda ma misali wanda za su jingina masa dan Allah ne abun ya zauna ta masa, to da Annabi Adamu ne, me yasa ba ce masa shi dan Allah bane? Saboda shi Annabi Adamu babu uwa babu uba, ya tashi ya bude ido kawai Allah ya gani. Amma shi Annabi Isa yana da uwa uba ne babu. To in har halittan Annabi Isa dan Maryam ta hanyar samar da shi da uwa kawai, kuma wanda gaba da baya babu wani alama na fasadi a tattare da ita, zuriyar gidansu wankakku ne, wanda wannan yana nuna cewa asalin lalata wani lokacin yana biyan kaman gado, abin yakan zamo kaman gado, duk da yake wani lokacin zaka samu wasu Allah yakan jarrabe su. Amma wafi yawa mafi rinjaye za ka samu, to in ka bincika, in an samu wance tana lalata, inda za a yi bincike mai kyau za ka samu wacan sama, iyayenta ma za ka samu sun taba yin irin wannan lalata din, wasu ma za ka samu hala sun yi yawan karuwanci. Amma yawanci malamai suka ce in ka ga irin wannan ya faru, to iyayen ne ba su yi tuba mai kyau ba, ba su yi tuba mai kyau ba, matukan sun yi tuba mai kyau zai yi wuya hakan ya faru, zai yi wuya, ko da ku yawan dalilin suka yi. Mai Allah karuwan da suka tuba, kuma ƴaƴansu suka zama salihan bayi mutanen kirki. Yawa idan an yi tuba mai kyau, komin laftun zunubin da mutum ya debo wa kansa, Allah madaukakin sarki yana yafewa, domin shi da kansa ya faɗa: "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusahum la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a." Haka ya faɗa. Duk zunubi Allah yana yafewa. Saboda haka idan har mutum ba tuba mai kyau yayi ba, to akwai tsammanin abin zai maimaitu a cikin zuriyar gidansa. Ya tabbata kaman yadda wani malami yake buga misali da wani bawan Allah wanda dan jami'a ne a ƙasar Larabawa, ina ga ko ƙasar Syria ko kuma wani yanki na UAE, United Arab Emirates. Yaje a jami'an su yana tarayya da wata yarinya ƴan Larabawan har yanzu. Sannan hankali yarinya ta samu juna biyu, tazo tana gaya masa yi watsi da ita, sai ta je ta dauko wanta a gida, wan suka taho ya zo ya same shi a daba irin daban samarin na a cikin jami'a. Ya kira shi gefe ya ce, yake ce masa, da shi mun zo ne, ƙanwata ta ce cikin da take da take dauke da shi naka ne. Sai wawwantare shi, shi wanda ya cikin kenan, ya wantare wan ya ce ku kai kotu mana. Ya ma shiga motar sai ya irin kestin a shanan nan, ya tada kura ya tafi abinsa. To shi wannan da aka yi wa haka suka dawo cikin damuwa, to dai wannan su daga nan labarin su ya tsaya suka yi a suka yi da cikin Allah ne masani, amma shi wannan da ya ce a je kotu da shi kenan sun gama jami'a har ya manta. Da ya tashi aure ya ce zaɓa ya yi, don da kansa ne zo yake faɗin abin da ya faru, sai dai zaɓi macen kirki ya aura. Ya aure mace ta kirki, suna zaune suka haihu, ƴarsa ta girma ta kai har ta gama jami'a, kaga har ya manta da wancan abu, har ta kai ta gama secondary school ya sa ta jami'a. Ita ma tana jami'a sannu a hankali sai ta taho gida ta ce ga shi tana da juna biyu. Juna biyu waye muke? Ta ce wane ne? Yanzu wane yana ina? Yana cikin makaranta. Ya ce sai ya ɗauke ta suka tafi. Suka je makarantar aka samu shi saurayi, sai yake gaya masa cewa ga shi ƴata ce wannan ta zo ta faɗa juna biyu da take ɗauke da shi kai kamata. Sai ya ce ya to ku kai kotu mana. Ya ce wannan yana faɗa, sai ya tuno kuma ya ce yaron wanda ya wasa haka ɗin daidai yake da tsaransa, daidai shekarunsa na lokacin da ya wancan aika-aikan a baya, gaya wa wan yarinyan da ya zo bin kadin ƙanwarsa, ku kai kotu mana. Ya ce kaman yaron yana gurin irin salon da ne na ɗaga hannu, ku kai kotu. Ya ce haka yi, kuma ya shiga motarsa shi ma ya kunna ta da ƙarfi, ya tada ya yi goris ya tafi. To wannan abun ya ɗaga masa hankali, sai ya dawo gida. Shi yanzu ba ya kai kotu ba, ya tona wa ƴarsa asiri, ya tsaya da abin jimami da zunzuru tun bakin ciki zai gundume shi, ya rasa yadda zai yi. To yana cikin wannan dimuwan sai ya tuno, a duniyar nan babu wanda zai koka mai ya bashi shawara ta gari sai mahaifiyarsa. Don haka sai ya tashi ya tafi gida wurin mahaifiyarsa. Yana zuwa sai samu mahaifiyar kanta a sunkuye tana ta sharfin kuka, ce ma za hasal ya umma, me ya faru ne yake mahaifiyata, me ya faru? Yana tambayar uwa. Sai uwar ta ce masa kanwarka ne gata nan tambaye ta. Yace sai na gane jin kaman an sassare min kafofi na, wuyoyi na kaman ba za su iya dauka na ba. Wancan me ya faru? Tace ai wani ne mata ciki. A ina yake yana makarantar mu? Yace shikenan. Sai ku dai yanki ciki turus akan gwiwa na, na daga hawo sama ina kuka ina Allah ya isa haka. Sau ɗaya ne Allah, amma yanzu ga ya taga kuma kanwata, abin yayi yawa. Wato wannan shine illan mutum ya lalata ba tare da ya tuba ba. Kaga gidan suna da Maryam wankakkun gida ne, ba a san tarihin gidan su da fasadi ba, gashi kuma ba a san ta ma da juna biyu din ba. Kuma ranar da ta fita tare da kowa a dawanta, sai ta dawo da jariri wanda duk alamu mai jego kuma ya bayyana. Sai suke jingina ɗanta da cewa dan Allah ne, saboda ya zo a wani tsari na ban al'ajabi da ɗaukan cikin da haifa cikin duk bai kai awa ɗaya ba. Hamalatu fantabasat bihi makanan qasiya faja ahal makhadu ila jizin nakala, ta daukan cikin da zuwan makhadu din duk lokaci guda, kawai ware wanda ta yi ne anan zuwa abin da ya faru ya faru. Amma duk tare suka fita tare da sauran jama'an gari wurin abin da suka saba na ɗawainiyar tsaftacewa da kuma tsarkake jiki da biyan bukatu na ɗan adam. Wanda sun je sai ta dawo da jariri, kuma jaririn da gaskiya ita ta haifa. To kaga wannan sai ya sanya sai suke cewa ai Isa dan Allah ne, wanda Allah kuma ya ce musu inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. Ai inda yar za a yi mamakin halittan annabi Isa dan Maryam, to kamata ya fi mamakin halittan Adamu da babu uwa babu uba. Wanda malamai kamar yadda muka faɗa jiya suka ce da Allah ya faɗi inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam, shi ne wannan bayani da muke yanzu. Abu na biyu kuma suka ce ko Qur'ani ka duba daga Fatiha har zuwa ƙarshe, yadda aka ambaci annabi Adam haka adadin yawan ambata da aka yi wa annabi Isa. An ambaci annabi Adamu sau 25 a cikin Alkur'ani, haka nan annabi Isa dan Maryam an ambace shi ma sau 25, wanda ya tabbatar da cewa inna masali Isa inda Allahi ka masali Adam, hadda ita wannan aya din kenan. Sai Allah ya rufe da cewa alhaqqu min rabbika, wannan gaskiya ne daga wurin ubangijinka, fala takum minal mumtarina, kada ka zamo daga cikin masu kokonto. Kake yin hakuri game da abin da maguzawa da arna da Yahudawa da suke tare da kai a yankin Makka da Madina suke kokarin tunzarawa domin su hana mutane bin tafarkin gaskiya, tafarkin tsira da kake tafe da shi. Idan kuma sun ci gaba, to ga nan bayani da za ka yi musu, inji Allah. Sai Allah ya ce faman hajaka.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل تعالوا ندعو أبناءنا
madaukakin sarki yace sun ci gaba suna maka abin da ba shikenan ba. Shi kuma manzon Allah yana da wata dabi'a. Halin annabi shine baya so a ce wani a cikin mutanen da yake rayuwa manzon Allah yana rayi a ce ya tafi wuta. Ba ma shi ba, duk wani wanda yake bin tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi baya so a ce ya shiga wuta. Ba ma haka ba, duk al'umma da suka yi rayuwa a bayan manzon Allah ya bayyana, manzon Allah baya so a ce sun shiga wuta saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam tausayinsa ya wuce duk yadda mutum yake tunani. Manzon Allah yana da tausayi, yana da jin kai, baya son a ce mun shiga uku kamar yadda Allah ya siffanta mana shi a cikin suratul Tawbah, yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Allah madaukakin sarki yace hakika manzo ya zo muku min anfusikum daga cikin jinsin ku ne na bani adam, ba aljani ko mala'ika Allah ya turo ba. Ko kuma kamar yadda wata qira'a suka karanta laqad ja'akum rasulun min anfusikum, anfasikum bi ma'ana daga kabila mafi tsada, ita ce kabilan Larabawa. A Larabawa ma asalin Quraysh, a Quraysh ma Banu Hashim sallallahu alaihi wasallam. To saboda haka kabila ce mafi tsada a cikin kabilun da suke rayuwa, har suna masu magana, ake fahimtar yaran su a duniya, babu harshen Larabci tsada. Dan haka Allah ya fitar da shi a cikin harshen Larabawa bi lisanin Arabiyyi mubin kenan ko. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance azizun alaihi ma anittu, bin sanani ne a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana tayar masa da hankali ma anitun abin da zai sako ku shiga uku. Duk wani abin da zai kai ga al'umman nan sun shiga imuwa ko sun shiga cikin azaba, manzon Allah abin yana daga masa hankali fiye da yadda kai in kai ne zaka ji ka shiga damuwa idan danka ko wani naka ko wani daga cikin na kusa da kai zai fada cikin halin niyya su ko zai fada halin tasu, zaka ji abin kai ma abin damuwan wani ne amma da ke ya hada alaka da kai ka shiga damuwa. To irin damuwan da kake ji na idan wani naka da kuke da alaka ya shiga damuwa, kake jin bacin rai akai, to bacin ran da kake ji na annabi ya fi naka idan ya ga alaman cewa zaka yi aikin shiga wuta sallallahu alaihi wasallam. Sai wannan game da mu duka kenan. Sai Allah madaukakin sarki yace bil mu'minina kuma raufur rahim, ga masu imani kuma manzon Allah yana da tausayi da jin kai sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa daga karshe sai yace wa inta wallahu, in ku juye baya kuka kibin sa, wa kul hasbiyallahu, kace to ni Allah ya wadatar mun komai, Allah ya gamsar da ni gaba da baya, la ilaha illa huwa, babu abin mota bisa cancanta, sai shi alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim, shine ubangijin al'arshi mai girma. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga damuwa saboda ganin yadda ya taso a cikin Larabawa, ya taso a matsayin amintacce dan amana, ma suke ce masa Muhammadul Amin, Muhammadu dan amana, wato Muhammadu mai gaskiya. Amma yau gashi sun zo ya yana ga ya musu Allah ya aika shi kuma suna masa butulci, sun ki yadda su imani da shi, har ma suna kokarin hallaka shi tunda ya je ya bar Makka ya tafi Taif, an saka ƴan kalare da ƴan daba da digogi sun masa atili an jefi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda har sai da bawan sa Zaid ya zo yana cewa ya jini tun daga kan annabi har cikin takalmin sa saboda jifan sa, domin duk ya karantar da mutane wannan addini dan a gudu tare a tsira tare. Amma manzon Allah ya ji akai masa jifan kamar yadda ake jifan bakon kari, Allah ya kiyaye. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake ce masa to kai hakuri, amma tunda sun jajirce akai ka gaya musu faman hajjaka fi, duk wanda yazo yake maka jayayya akan wannan abin da kake dauke da shi na risala manzanci, min ba'di ma ja'aka min al-ilmi, bayan abin da muka saukar maka na wahayi na ilimin bayanai game da tallata musu abin da yake a cikin littafin at-taura, su ahlul kitabi kenan, da kuma su wadannan abin da yake a addinin annabi Ibrahim da suke tutiyan suna bauta ne a Ka'aba bisa tsarin karantarwa annabi Ibrahim. To bayan duk wannan bayanan da kamar sun giji, faqul, kace da su ta'alu kutahu nadau abna'ana, mukirayi abna'ana ya'yanku, wa abna'akum da ya'yanku, wa nisa'ana da matanmu, wa nisa'akum da matanku, wa anfusana mu kanmu mu shigo, wa anfusakum kuma kanku ku shigo, thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kazibina, mutaru mu tofin alatsi ne a hirgin kun isa Allah ce ka ga musu haka, in har suna ganin cewa suna jayayya da kai akan abin da kake dauke da shi na wahayi, suna ganin cewa kaman suna fito na fito da kai, suna kokarin dakusar da hasken da kake dauke da shi na nurul Islam, hasken da kake dauke da shi wato na hasken imani kana isar da sakon Allah madaukakin sarki suna maka adawa suna ta gogarin sai sun ga sun da kusar da karantarwanka Allah madaukakin sarki yace to kace musu ku zo mu hadu mu yi abin da ake kiran sa mubahala wato mu hadu sai ayi Allah tsini kuma tsinuwar za ta iya bin kowa to wannan abin ya daga musu hankali wasu sun dauka da wasa ne kawai sai manzon Allah ya fito manzon Allah aka ce ya fito ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ga Sayyidina Ali ga Nana Fatima ga Abdullahi ibn al-Abbas da ƴaƴan gidansa ma'ana Al-Hasan da Al-Husain daga gidan Ali ibn Abi Talib ce to ku zo ku muga nan namu mun zo su fito bai saboda bayan an yi haka din da farko suna ce ai din mana sai da manzon Allah ya je ya taru da waɗannan nasa family din yana jiran su sai wani ya ce musu in kuka kuskura ku kaji kun san Muhammadu baya fadan abu kuma abin ya wuce haka kawai ana yi tsin wannan za ta bi ai ba sai da sun je ba to daga nan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kara samun kwarin gwiwa akan ci gaba da yada da'awansa domin Allah yayi haka ne domin ya kwantar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da hankali saboda shi manzon Allah yakan yawaita damuwa ganin cewa waɗannan mutane ne wanda ya shaku sun shaku da juna da shi da su kuma mu'amala suke mu'amala ta mutunta juna kafin bayyanar sa a matsayin annabi adawar da suke masa kawai haushin sa suke ji saboda ya zo da sabon al'amari wanda ba su yi tsammani ba musamman su kuma Yahudawa sun kibin sa ne saboda ba su yi tsammanin za a fitar da annabin ƙarshe ba a cikin wata kabila da ba ta su ba kamar yadda muka bayyana a baya su Yahudu sun yi dace Allah madaukakin sarki ya sanya annabawa da dama a cikin zuriyar gidan Ishaq suke kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana zuriyar gidan Ishaq ta bangaren dan sa Yaqub shine Isra'il din dan haka cikin yan bani Isra'ila din anan yan bani Yaqub kenan a cikin su ne aka fitar da annabawa masu yawan gaske wa qatarnahum isnatay asharata asbatan umama Allah ya ce aka maka yayyanka zuriyar gidan Yaqub shine Isra'il isnatay asharata asbatan umaman suka zamo sai ya zama wannan annabi Yusuf da yankunsa 11 sai ya zama kowanne daya kabila ce mai zaman kansa ma'ana generation na yayan gidan annabi Yusuf da sauran yankunsa guda 11 da shi 12 kenan sai suka zama su ne kabilun bani Isra'ila guda 12 kamar dai Hausa misali ana zuwa ce Hausa bakwai ko banza bakwai ne ko menene wanda wannan kaje ka binciki masana tarihin Hausa kamar irin su Professor Abdullah Uba da mai ce duwan namun tatsu ne gizo da goki ya ma dai an zo ana fada ce gobir wani ne da wani ne to in ka duba zaka ga lahajar Hausan ta bambanta akwai Bausanci Hausan yan Bauchi kenan akwai zazzaganci akwai Sokotanci akwai wane ne Kananci da sauransu amma dai duk Hausan ne to a yaran bani Isra'ila din haka suke dialect din sai ya zama gida 12 kuma haka suka ci gaba suna ci gaba da karatu duk annabin da yazo zai musu albishir cewa akwai annabin ƙarshe da zai bayyana kuma sai dalilan da ake nuna musu da kamanni sai zama ana nuna musu zai bayyana ne a wuri mafi yawan dibine a wannan area din a bincikin su sai ya gano musu gurin da yafi yawan dibine fa yankin Madina ne dan haka suka tare Madina anan ne aka samu Yahudawan Banu Quraiza da Banu Qainuqa suka ci gaba da zama har suna yin wa'azi suna kiran mutane zuwa ga zuwa bi addinin su na wato Yahudanci har kuma suna gaya musu cewa idan annabin ƙarshe ya fito ba ku daina bautan gumaka da kuke ba samu haɗu da ku za mu haɗu da shi sai mu yage ku amma da annabin ya fito fa sai suka kiyarda su bi shi saboda adawa hasadan min indiya fusuhin wannan su suna hasada waɗannan ma suna hasada kamar yadda Musailama bayan ya bayyana ya ce shi annabi ne ya bayyana dalilin sa na cewa shi annabi ne yace ai abin da ya sa Quraysh sun mamaye komai su suke da bada masauki wa alhazain sun zo aikin bauta a dakin Ka'aba lokacin akwai gumaka 300 da kaza a cikin Ka'aba kuma su suke baiwa alhazain ruwa dan haka yaya za a yi a ce kuma sun fito da annabi har yanzu a cikin su haka ya fada yace ai inna quraishun qaumun ya'tadun Quraysh mutane ne yan kankan ba sun kankane komai sun tare mu me zamu samu dan haka mu ahlu hanifa mu fito nima annabi sai ya bayyana musu haka kuma ya yi rashin dacewa waye suka bi shi wanda har sai da ta kai ga an zo an kwamsa yaki ya samu mabiya masu yawan gaske
ta yadda zaka gane shi shedan kirsi yake neman sai kururuta abin ya ƙara kawata abin a cikin zukatan wato mabiya domin su dauka abin kaman wani aikin alheri. Allah madaukakin sarki sai ya ce inna haza sarki yace inna haza lahuwal qasasul haqq wannan bayanin da ake maka labarai ne na gaskiya inji Allah madaukakin sarki wa ma min ilahin illa Allah haka maganar take ana ƙara jaddada musu babu wani abun bauta bisa cancanta fa sai Allah wa inna Allah lahuwal azizul hakim kuma tabbas Allah shine al aziz mabuwayi al hakim bani wurin hikima fa in tawallu idan suka juya baya saboda sun ji tsoro fa inna allaha alimun bil mufsidin to haqiqa ka sanar da su cewon Allah madaukakin sarki shine alimun masani bil mufsidina ga duk suwaye yan ta'adda Allah shine masani game da suwaye yan ta'adda a cikin jama'an da suke rayuwa a duniya dan haka ta'addanci ne da ta'annuti da ganganci zai saka mutun yana ganin gaskiya ya kibinta kuma su ahlul kitabi din Allah ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su kulliya ahlul kitabi kace da su ya ku wadanda aka bai wa littafi ta'ala ku taho ku taho wanda shine zamu karanta a gaba. Allah madaukakin sarki yace kulliya ahlul kitabi na
kulliya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa
sarki yace ka gaya musu su yahudawa da suke zauna a wannan guri kuma suke kokarin hada baki da wato maguzawa masu bautan gumaka suna neman su fito na fito da da'awan da kake su ma ka kira yesu kulliya ahlul kitabi kace ya ku wadanda aka bai wa littafi ta'alu ku taho ku taho ku taho zuwa ga mai ila kalmatin sawa'in bainana wa bainakum zuwa ga kalmatin sawa wanne ne kalmatin sawa in ka samu turje malul qur'an habrul umma abdullahi ibn al abbas yace kalmatu sawa hiya la ilaha illa allah yace la ilaha illa allah ana kiranta kalmatu sawa wato wannan kalma ce mai tsadan gaske ta yadda a cikin alqur'ani Allah ya ambace ta da sunaye daban-daban kuma wannan yana nuna girman darajarta da matsayinta aka ce idan ka ga abu da yana da sunaye masu yawa yana nuna karatun abu ne kulliya ahlul kitabi kace ya koran da aka biya wa littafi ta'alu ku taho ku taho ila kalmatin sawa zuwa ga kalma da za ta daidaita sawa'in bainana wa bainakum da za ta daidaita tsakanin mu da ku Allah na'budu illa Allah ita ce kada mu bauta wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'an kuma kada mu sanya masa abokin tarayya cikin komai wala yattakiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashin mai riki sashi a matsayin iyayen giji kuma bayan Allah fa in tawallu idan suka juya baya fa qulu shahadu bi anna muslimuna to kace da su ku juya ku ci gaba da tafiya amma ku sheda cewa mu fa musulmi ne mun mika wuya ga Allah madaukakin sarki saboda su ahlul kitabi suna da wani abu na shiririta kuma sai zama shiriritan nasu duk da littafi da suka mallaka yayi kama da na ummiyai su ummiyai suna jin labarin cewa akwai wasu halittu da ake ce musu mala'ika sai suke cewa to ai mala'ikun nan yayan Allah ne mata su arnan makka kenan su kuma halin kitabi sun zo sun ce Usairu dan Allah ne me yasa Usairu ya zama dan Allah shine bayanin cikin suratul baqara wancan da muka karanta a shekaru da suka gabata cewa ya fito daga Qudus ya fito daga birnin Qudus tafiya neman yada da'awa a matsayin sa na annabi sai ga wata alƙariya da sun kekashe sun bushe asusun su farare yace annabi hazihi Allahu ba'da mautihi wanda daga ƙarshe Allah ya tayar da shi bayan yayi shekara 100 daga nan da ya dawo suka ce ai ba wanda zai irin wannan abin sai dan Allah saboda ya dawo da yadda yake da kubuciyarsa yana matashi ya fita kuma yana matashi ya dawo kuma ya dawo an bincika shi din ne da gaske inda gurbin gidansu yaje gurbin gidan kuma ya zama gidan wasu yanzu amma sai dai generation ne na yan gidan amma ya tashi a siffan yadda yake da haka kawai suka kira shi a matsayin dan Allah shi kuma almasihu sun ce masa dan Allah ne saboda abin da ya faru na abin da muka karanta a ɗan kwanakin nan cewa nan Maryamu ta haifo da dan da kawai fita suka yi biyan bukata na normal ordinary biyan bukata ta dawo kuma da jaririn da tabbas ita ta haifa kuma babu alaman ciki a tattare da ita lokacin da suke zaune har zuwa lokacin wannan fita din babu alaman ciki kawai dai warewa da ta yi ta kebe kafin ta dawo da da abun mamaki dan haka suka ce babu wanda za a yi masa haka kuma musamman ma da yayi magana a cikin tsumman goyo suka ce to babu wanda zai irin wannan wato sai dan Allah daga nan sai suka lalata komai sai ya zamo suna kiran Uzairu dan Allah suna kiran almasihu a matsayin dan Allah shi yasa Allah madaukakin sarki anan yace ka ga ya musu dukkan su taho zuwa ga kalma daya tilo da za ta daidaita tsakanin mu da su ita ce la ilaha illallah shine Allah na'budu illallah wa la nushrika bihi shay'a kada mu sanya masa abokin tarayya cikin komai sanyawa Allah abokin tarayya mummunan abu ne wanda wannan shi yake cewa shirka kuma shine mafi girman abin da duk wani annabi da yazo ya fada akai ma'ana yi wa'azi akai ya tsoratar da mutane kada su aikata domin dumi aikata shirka zai iya shiga wuta ta dindindin amma in ya tuba hatta shirka din Allah yana yafewa duk wani zunubi da mutum ya aikata ko da bai tuba ba Allah in ya ga dama zai iya yafe masa ranar alkiyama idan ya duba yanayin ya cakuda khalatu amalan salihan wa akara sayya in ya samu irin wannan in Allah ya ga dama zai iya yafe masa amma wannan ba wai garanti bane cewa duk wanda ya haka din kuma zai samu afwa ga ubangiji shi yasa mu ake ta kokarin ayyo mutane wa'azi su ne sanci aikata ayyukan zulubi saboda ba lalle bane idan kai aikin zulubi kuma ka tsira wanda Allah zai zaba ya musu irin wannan wannan zan afwa din ba su da yawa ko baka da tabbacin cewa kana cikin su kamar yadda baka da tabbacin idan ka aikata ba za ka shiga wuta ba mafi kyawun lamari shine karka aikata in kai haka za ka samu tsira a nan duniya da kuma kiyama to dan haka ba a son yiwa Allah sanyawa Allah abokin tarayya kamar yadda yawanci mutane ke yi idan aure za su yi sai sun ji an musu duba idan kasuwanci ne sai sun ji an duba musu idan koma menene za su yi sai sun ji an duba wanda wannan yana daga cikin nau'i na karkatar da ayyukan ubangiji zuwa ga wani Allah ko shuka za su yi sai sun ji an duba musu wani iri za su shuka a gona wanda wannan yana daga cikin illoli munana da ya mamaye cikin zakatan mutane da yawa bare me za mu shuka sai boka ya gaya musu Allah ya kare mu daga sharrin bokai dan haka sai Allah ya ce fa in tawallu sun juya baya sun ce su suna na kan addinin su na gargajiya addinin iyaye da kakannu to fa qulu shahadu bi anna muslimuna ku ce to ku sheda cewa fa mu musulmi ne babu wani annabi da yazo duniya face babban da'awansa ita ce la ilaha illallah shi yasa Allah ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummati haqiqa mun turo cikin kowace al'umma kamar mun tambaye Allah Allah bai kuka turo sai ya ce rasulan dan aika ani abudullaha wajtani buttagut shine abautawa Allah shi kadai kuma a nisanci tagutai bi ma'ana a yarda cewa Allah kadai shine mai asirtawa shine mai kashewa rububiyyar ubangijin nan duka cin ginawa Allah babu wani mahluki da yake sai sannan kuma cin ginawa Allah uluhiyya cancantar sa na zama abun bauta kar a yanka dabba sai domin girmama Allah kada ayi addu'a roƙon biyan bukata sai wa Allah shi kadai domin shi kadai ne as-samad mai biya wa bayinsa a bukatun su lailan wa nahara yas'aluhu min fis samawati wal ardi kulli yawmin huwa fi sha'ni cikin dare da yini ko yaushe ana roƙon Allah madaukakin sarki dan haka Allah baya hutu kuma gangari baya kama shi la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm kamar yadda aka hakaito annabi Musa alaihi salatu wassalam yana jin dadin magana da Allah ya ce masa ya ubangiji ya aka yi ne kai baka yin gangadi sai Allah ya ce masa Musa bazan baka amsa ba amma zan kwatanta maka wani abu kwatancen da zan maka shine kai kwanaki biyu ko uku ya ga masa wasu adadin kwanaki kar kai bacci annabi Musa saboda su mudan sa sai ya je kiyaye yake yi barci din daga baya zo za su yi magana da Allah inda suka saba ya duri Sina sai ya ce to ka dauko kwaryan da na baka ka saka ruwa a ciki annabi Musa ya dauko ƙwarya mun san ƙwarya ko fa duka mutune ya zuba ruwa a ciki yace to ka rike ka ci gaba da rikewa kar ka bari ta fadi to tunda yayi kwanaki bai bacci ba yanzu kuma ya zo ya rike ƙwarya can yana tsaye sai gange ya kwace sai ko ƙwarya ta fadi ta fashi tana fashewa annabi Musa sai firki ya farka sai Allah ya ce masa to wannan ita ce amsan tambayarka bana bukatan giya maka wata amsa inda a ce irin ka ne ni gangade yana kama ne to da duk abin duniya sun rikice domin ni ne mai kula da duniya gaba daya to Allah kenan buwayi ga gar misali Allah madaukakin sarki sai ya ce ya ahlal kitabi
ya ahlal kitabi wa tuhaddu fi rahiyo ma unzila at-taurat wal injil illa min ba'da afala ta'qilun
Allah saka da Ubangiji madaukakin sarki yace ya ahlul kitabi ya ku wadanda aka bayar wa littafi limatu hajjuna fi ibrahim dan me kuke hujjatayya akan bawan Allah annabi ibrahim wama unzilatit tawratu alhali ba saukar da littafin at-taura ba wal injil dal injila illa min ba'dihi sai a bayan shi ya riga da ya shude afala ta'qiluna yanzu ba za ku hankalta ba abinda suke yi shine sunan wanda manzo Allah ya taso a cikin su ummiye suna cewa annabi Ibrahim nasu ne saboda sun sani a tarihi shi ya gina dakin Ka'aba da shi da ɗansa Isma'il wa iz yarfau Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna su suka hada dusi da dusi bi ma'ana suka hada ginin dakin Ka'aba a gurbin yadda yake bisa umarnin Allah madaukakin sarki to saboda haka suna tutiya suna bugun kirji da wannan cewa Ibrahim nasu ne su kuma nasara sun ce Ibrahim nasu ne Yahuda ma sun ce Ibrahim nasu ne shi yasa sai Allah ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyya kuci da cewa annabi Ibrahim bai kasance ba ba yahudi wala nasaraniyan ko ba nasare bane wala dan kada mushrikai su ce yawa to ai kun ji Allah ya ce ba na ku bane dan haka namu ne sai Allah ya ce walakin kana hanifan musliman wala yakumi inal mushriki da goba cikin mushrikai masu bautawa kuma su ahlul kitabi suna bautan almasihu wannan suna bauta ma uzayru wasu daga cikin su to da haka kowa yana tutiyan waqalatul yahudu laysatul nasara haka su ma waqalatul nasara laysatul yahudu ala shay'in wa hum yatluna alkitab suna karanta littafi amma duka kowa yana ware dan uwansa cewa shi dan wuta ne nasara sun ce yahudawa yan wuta ne su ma yahudun sun ce nasara yan wuta ne amma a hannu guda da nasaran da yahudun da su mushrikan kowa yace Ibrahim nasa ne shine Allah yace to annabi Muhammad ka gaya musu dan me yasa kuke kokarin kafa hujja da dalili kowa yana so yace Ibrahim nasa ne idan kai ba yahudi da ba nasare kowa yace annabi Ibrahim nasa ne kuna tutiya da littafan hannunku sai Allah yace to ka gaya musu ma unzilatit tawratu ai ba saukar da littafin at-taura din ba ma wal injil dal injila illa min ba'di sai bayan annabi Ibrahim ya shude asali ma sanadiyan sauko da at-taura dal injila din ayan nabawa ne da suka fito a tsatsun zuriyan gidan annabi yaqub ma'ana jikokin sa kenan annabi ibrahim shi ya haifi isma'il ta gargashin matansa hajara da haka Allah shi ne dan annabi ibrahim na farko Allah yace ya dauko su ya kawo su gurbin dakin ka'aba har ma yake ce inni askantu min zurriyati biwadin ghayri zi zarin inda baitikal muharram yace aje su a wannan gurin wanda lokacin dusa hara ne babu komai ya bar matarsa hajara da dan sa isma'il dan farko wanda ya dau shekaru kusan shekara 100 babu da dan farko da ya samu aka ce je aje su a dokan jiji kuma ya aje saboda karfin imani na annabi Ibrahim to yanzu ya dawo ya haifi Ishaq a gefen wato ta bangaren matansa Sara Ishaq shine wanda shi kuma ya haifo Yaqub Yaqub kuma shi ya haifo Yusuf Yusuf nabiyullah yan uwansa ba annabawa bane ba kiyaye amma dai a tsatsun su kuma an samu annabawa ta yadda annabtan sai ya zama wannan gida 12 gidan yan uwan annabi Yusuf su yan uwan nasa ba annabawa bane shi kadai ne annabi a cikin su me yasa suka zama ba annabawa aka ce ka duba dabi'unsu a cikin kissan annabi Yusuf zaka fahimci cewa su ba annabawa bane domin annabi bai da mugunta annabi yana so ma kowa ne abinda shi yake so ma kansa yana ciyar da kowa dadi ne abinda shi yake so ya ci babu wani annabi daga cikin annabawa da ya zama mungu mai bakin hali ko hasada ba halin su bane ba da biyar bace ta ba annabi. To su ko duk suna da wannan abun, akwai mugunta, akwai hasada din, akwai kaza, akwai kaza. Inda sun kashe dan uwan nasu a tunanin su sun jefa shi a rijiya. Da suka gabe mutu ba suka sayar da shi dan ya ƙara nisa daga yadda suke. Amma daga ƙarshe da Allah ya tabbatar da cewa shi din ne shine jagoran su, sun dawo kuma sun koma ƙarƙashin ikon sa da kulawan sa, kuma shi kuma dake annabi ne. Sai abin nasu na annabawa yace la tasriba alaikum alyawm haquli, kamar yadda manzon Allah bayan ya kama Qurayshawa da aka zo fatar Makka, yanzu ga sunan duk suna kasan daga digan manzon Allah. Manzon Allah yace musu ma tadununa anni fa'ilun bikum, yanzu dai ga kuna ni ke da karfin iko, ni kuka kora jiyaje a Makka, ni kuka azabtarwa mabiya jiyaje a Makka, ni kuka kashe mabiya jiyaje a Makka, ni ne kuka kira taron dangi a kashe ni da mabiya na jiyaje nan. To yanzu yau kuma gashi na dawo ni ke da izza da buwaya akan ku, me kuke tsammanin zan muku? In nace a fere ku kamar dan kai ko doya haka za a fere ku har sai kun mutu. Suka ce ba mu tsammanin zaka mana komai. Furucin su ma na farko suka ce khairan alheri muke tsammani, saboda antal karimu, domin kai mai karimci ne, wa bin akil karimi, kuma dan gidan dan uwan mu mai karimci. Wannan a dabi'a ta karimci da mutunta mutane, da ma dabi'an mutanen gidan ku ne. Wato yanzu da suka ga ha zake manzo Allah ce to izhabu antum tulaka, ku tafi ku yantattu ne, ba abin babu wani zancen ku bayi ne, ba babu bauta, ba zan bautar da ku ba, ko babu azabtarwa, duk abin da kuka yi ku je ku Allah zai yafe mu. Manzo Allah ya kyale su. To dan haka a gidan annabi Yaqub ana ka samu annabawa, wato ta bangaren ƴaƴan nasa jikoki kenan, so ke kiran su asbat. Asbat Yaqub, jikokin Yaqub, ba ƴaƴan ba, ƴaƴan kan sun tafi a haka. Annabi Yusuf shine annabi. To daga kasan sa aka dinga samun annabawa, kuma shi yasa ko lokacin annabi Musa da yake Misra yake faɗa wa laqad ja'akum Yusufa ko min qablu, a baya can annabi Yusuf ya taɓa bayyana muku, wanda ma shine sanadiyar tahowan ku daga kasar ku ta Falastin, kuka dawo dan kasar Misra, kuka shigo kasar Afirka kenan kuka zauna. Dan haka dai su Taura bata sauko ba sai lokacin annabi Musa. Annabi Musa shi ya kai masa wahayin Taura, kaga kenan annabi Ibrahim ya dade da tafiya, dan nasa ma ya dade da tafiya, shi annabin da ya zo a matsayin jikan sa Yusuf kenan shi ma ya dade da tafiya, ba ya tattaba kunnun sa kai, tunda Isaac ya haifi Yaqub, Yaqub ne jikan annabi Ibrahim. To shi kansa Yaqubun ya tafi, Yusuf din ya tafi, a tsazon su Yusuf din ne aka samu waɗannan annabawan da har annabi Musa ya fito a cikin su alaihi salatu wassalam. To kenan tunda annabi Ibrahim ya riga da ya tafi, kafin bayyana annabi Musa da aka yi wa wahayin At-Taura, da kuma tsawon zango da aka dauka na annabawa da suka yi ta yin amfani da littafin At-Taura suna wa'azi, kafin bayyana Isa dan Maryam, kafin aka yi wahayin Injila, to ta yaya kuma za ku alakanta annabi Ibrahim da tsarin addinin ku da kuke yi? In dai kuna da hankali, wannan shine martani da Allah madaukakin sarki ya gaya wa manzon Allah, ya ce ya faɗa musu, wannan ya kamata mu dakata saboda gurewar lokaci. Idan Allah mai kowa mai komai ya yarda, gobe za mu tashi akan ci gaba da wannan bayani na kalubalantan Yahudu da Nasara, da duk wani mai tunanin zai bankama ya hana isar da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah madaukakin sarki ya sa duka mu tarayya a cikin lada. Abinda muka kuskure ko muna roƙon Allah gafara da addu'a, ya cire fahimtar kurakuran a cikin zakatanmu. Akwai tambaya ko ƙarin bayani?